Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan sakatariyar ƙungiyar Badago ta nan Kano, kuma kai tsaye muna tare da mataimakin shugaban ƙungiyar Comrade Ado Salisu Ruruwe. Comrade, a yau mutane sun zaci cewar za a tashi da gagarumin yajin aiki kamar yadda kuke ta faɗa, kuma sai aka waye gari da ganin ana ta zirga-zirga. Menene ya faru kuka jingine wannan yajin aikin?
To alhamdulillah, kamar yadda bayanai suka ta tafiya cewa za a yi tafiyajin aiki wanda har 12 dare jama'a suna ta bugo waya su ji akwai muna gaya musu ana nan akan mataki, amma duba da cewa shugabanninmu na ƙasa suna can suna zaune da ɓangaren gwamnati ana ta yarjejeniya yadda za a cimma matsaya, to ba mu yanke cewa za a iya ɗaga ba. To Allah cikin ikonsa wajen ƙarfe 2:53 sai aka fito daga wannan taro cewar an cimma matsaya, an janye yajin aiki. Matsayar da aka cimma ita ce dama muna da ƙorafi ne guda biyu, da maganar wutar lantarki da aka ƙara da kuma maganar man fetur da aka ƙara. To alhamdulillahi, maganar wutar lantarki an dakatar da wannan ƙari da aka yi, sannan kuma an sa kwamiti da za su duba akan wannan al'amari, su ma an ba su sati biyu. Sai kuma maganar man fetur kuma shi ma an sa kwamiti da za su duba akai, sannan kuma ana sa ran za a fito da waɗansu al'amura da za su sauƙaƙa wa talaka ya sami sanyin zuciyarsa da wannan ƙari da aka yi wanda ake kira palliative. To a wannan palliative din ne muke sa ran wannan karan, mu kuma muka ce gaskiya in dai za a yi wannan sai je a sa ƙungiyar Kwadago a cikin al'amarin, saboda a baya an shayi amma baya ƙarasuwa ga talaka. To saboda talaka ya samu sauƙi a cikin al'amarin, sai ne muka ce lalle sai an sa ɓangaren Kwadago a ciki. To wannan al'amari a haka, wannan dalili muka tsaya wanda shi ya kawo janye wannan yajin aiki da aka yi.
To Comrade, akwai batutuwa musamman na aikace-aikacen alkhairi da gwamnati take niyyar yi a kwanan nan ake cewa za a raba biliyan 75 ga talakawa, kuma watakila kowa ya sani cewar gwamnati tana fama da komata tattalin arziki tun kafin a fara COVID-19, kuma aka shiga batun COVID-19. Wala Allah, wannan ƙare-ƙare da aka yi da shi ne za a samu a yi wa talakawa aiki, sannan a zo a raba waɗansu kuɗaɗe da gwamnati take cewa za ta yi, sai ga shi ko kuma kun zo har an zo an yi wani zama wanda aka cire wancan ƙari da gwamnati ta yi na wutar lantarki, ba ka ganin kamar kun kawo gwamnati wani cikas na aiwatar da wancan aikin alkhairi da take so ta yi?
To kamar yadda kai maganar tallafi da ake ta so a raba na basussuka ga al'ummar Najeriya, ba mu ga wani guri da gwamnatin tarayya ta ce za ta ba da shi ne bisa ga yarjejeniyar da ta karamin fetur ko sai ta kara wutar lantarki ba. Kawai gwamnatin tarayya ta wayi gari da ta duba lalita ta ga a cike yake da kuɗi, ta ga ya kamata ta rarraba al'umma. Saboda haka mu a matsayin da muke, babu inda gwamnati ta kara wannan da ƙarin da ta yi. Saboda haka wannan ƙari ƙuntatawa ne, in an baka ma bashin a saman fetur za ka lalata shi da biyan kuɗin wutar lantarki.
Yanzu zuwa yaushe mutane za su ji wani abu daga gare ku musamman akan shi batun man fetur din?
To kamar yadda aka bada sati biyu, ina so jama'a su kyauta mana zato kuma su ci gaba da mana addu'o'i na neman yardar Ubangiji akan haƙƙin talaka da ke kanmu. In Allah ya yarda, nan da sati biyun da aka bayar in ya cika, za mu zo da bayanai akan ina aka kwana kuma ina za a je.
Tunda wannan gwamnatin ta zo ba a yi wani yajin aiki wanda ya samu nasara ingantacciya ba, amma kamar a wannan karan mutane an fara judo na kayayyakin abinci da kayayyakin masarufi, watakila mutane sun ji kiraye-kirayen da kuke yi, sai gashi kuma an waye gari kun ce babu wannan yajin aikin, baka ganin hakan kamar yana tsare gwiwar talaka?
Kaga wannan gaskiya muna godiya ga talakawan ƙasar nan, saboda sun karbi wannan kira da aka yi na a fito a yajin aiki sosai, da wanda a baya duk ba ma samu haka ba. Kuma su sani cewar fa yajin aiki ba wai wani abu ne da za mu dinga alfahari da shi in mun yi ba, a'a, yajin aiki wani mataki ne da ƙungiyoyin ƙwadago suka ɗauka wajen neman haƙƙinsu. To idan haƙƙin ya samu kafin yajin aiki, to sai mu gode wa Allah, mu ce Allah ya sa hakan shi ya fi zama alheri. Kuma su kyauta mana zato cewar a kullum ko gobe aka sa ƙunta musu, muka nemi a sassauta musu, aka yi za mu sake kiransu mu ce su fito a yi wannan yajin aiki. Amma mutuƙar gwamnati ba ta saurare mu ba, to za a yi yajin aiki. Amma in ta saurara su gani cewa za mu ce kowa ya ci gaba da aikinsa, an ajiye yajin aiki. Wannan shine muke so kullum su sa a cikin zuciyarsu insha Allah.
Na'am, akwai wasu na ganin kamar shi daman yajin aikin madala a yau kamar haramtacce ne tunda kotu ta ce a dakata ne. Laka ce game da wannan court order da aka yi.
Ai duk wani ka'ida da ka sani na da yake bada damar a yajin aiki mun cika shi. Saboda doka ce ta yi mu, doka ce ta yi kotu, kotu tana bada doka, amma bamu saba a ko ina bamu saba dokar kasa ba na tafiya yajin aiki da muka yi ne. Saboda haka babu wani dalili da muke ganin za a bamu wannan court order, kuma mu court order ma har magana nake maka zuwa yanzu da muke hira da kai bamu ga wata takarda ta court order ba. Saboda haka dai jita-jita kawai muke ji mu ma.
Akwai batun bayar da kayan tallafi da shugaban majalisar wakilai ta kasa yace zai yi ajiya. Su wannan kayan tallafi da ake cewa a janye yajin aiki a bayar, ma'ana ƴan kungiya za a ba ko kuma al'ummar kasa za a ba kayan tallafin?
Yawwa, to kamar da ka sani mu da muke kungiya muna wakiltar talakawa ne, kuma shi ma ba cewa zai ba talakawa cewa za a yi za a sauƙaƙa wa talaka raɗaɗin wannan hali da ake ciki. Saboda haka wannan tallafi kuma shi yasa muka ce to in har za a bayar ba mu yadda a yi sama da faɗi da su ba, sai dai a sa wakilai daga cikin ƙungiyoyin kodago su sa ido a kan yadda za a raba kwabin nan don mu tabbatar ya je ga talaka. Don a baya an yi mun sha gani da an zo ƙarshe sai ka ji an ce ko shirwa ya ɗauke ko wani ya ɓata a hanya ko waye daidai irin wannan zance. Su wannan muka ce ba mu yadda haka ba, in dai za a yi to za a yi a bayar da shi ya je har ƙasa.
Mene ne saƙonku ga al'ummar Kano?
Muna godiya sosai ga al'ummar Kano da ƙasa baki ɗaya da suka nuna mana goyon baya, kuma muna so a kullum muka yi kira su kyauta mana da zuciyarwa. Insha Allahu haƙƙinsu ake nema musu, su ci gaba ba mu haɗin kai. Allah Ubangiji ya ba mu nasara cikin wannan nauyi da yake kanmu. Shi ne saƙona na ƙarshe.
Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.